نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidu bin taymiyata rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wannan majalisi shine majalisi na 91 a wannan yammaci na Laraba 20 ga watan Rabi'ul Akhir hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda yayi daidai da 22 ga watan Oktoba na shekara ta 2024 hadisin da muke karatu cikin sa hadisi na karshe ne babu dhikri aqibas salati babin da yazo yake magana kan dhikirin da ake bayan an idar da sallah wannan hadisi na karshe hadisi ne daga da aka samo daga ummuna Aisha Allah yarda da ita wanda take ba da labari cewar annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla fi khamisatin laha a'lam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yayi salla cikin rigar da take da kwalliya da design فنظر الى اعلامها نظره سيدوبي سو دايا زوا غا ديزاين دكي جيكين wannan riga kwalliya dake jikin wannan riga kawa da aka yi wannan riga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya salla cikin wannan rigar sai yayi dube zuwa ga wannan kwalliya da aka yi wannan riga da design da aka yi wannan riga falamman sarafa yayin da ya idar da sallar sa kala sai yace izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jaham wannan rigar tawa ku dauke ta ku tafi da ita zuwa gurin abu jaham abu jaham mun bayyana sunan sa amma yafi shahara da alkunyar sa wasu daga cikin malaman tarihi sun ambaci sunansa da Ubayd bin Udhaifa al-Adawi al-Qurashi wasu kuma suka ce sunansa Amir bin Udhaifa al-Qurashi al-Adawi amma yafi shahara da wannan alkunya tasa a majalisin da ya gabata mun yi takaitaccen tarjamar sa annabi ya ce a dauki wannan riga tasa mai wannan kwalliya da hantaja hankalinsa a cikin sallarsa a dauke ta a tafi da ita zuwa gurin Abu Jahal yace wa tuni bi anbijaniyati abi jaham, idan kun tafi da ita ku zo mun da anbijaniyar sa. Ita anbijaniya, kamar yadda muka yi bayani, riga ce wacce take sungul, aka na aka dinka ta ba kwalliya jikinta, singul take, ba a mata design ba, ba a yi mata kwalliya ba. Wasu daga cikin malamai suka ce dalilin da yasa aka kira ta da wannan suna al-anbijaniya, kamar yadda muka yi bayani in ba a mance ba, riga ce da aka dinka ta a wani gari da ake kiransa Minbaj, Manbij, wani gari da ake kiransa Manbij. To rigar da aka dinka a wannan garin sai ake danganta rigar zuwa ga garin, ake kiranta anbijaniya. Wasu ka ce a'a ba Manbij bane, Anbijan ne, garin Anbijan. Ana ake dinka irin waɗannan rigunar da ba su da kwalliya jikinsu, ba su da aiki, ba su da design. To shi ne sai ake danganta irin waɗannan rigunar zuwa ga wannan garin Anbijan, sai ake cewa Anbijaniya. Kamar yanzu aka samu rigar da ta fito daga wannan garin na Azare, ba a san shi a ko'ina ba sai a nan, ana aka fara yayin rigar, sai a danganta rigar zuwa ga wannan gari na Azare, sai ana kiran rigar da Azrawiya, misali, ko kuma riga ce da take 'yar Najeriya. A Najeriya ake ɗinka rigar, sai ana kiran rigar da Nijeriya. Ka san a cikin zannuwa ma akwai English ko? Akwai Holland, duk ana danganta su zuwa ga garin da ake samar da waɗannan zannuwa ɗin. To haka ita ma al-anbijaniya riga ce da ake kiran ɗinka ta a Anbijan, to sai ake danganta ta zuwa ga garin da ake ɗinka ta. To Annabi ya ce a mayar da rigarsa wacce take ɗauke da kwalliya da design wanda yake mai jan hankali, musamman a cikin sallah, a mayar da ita zuwa ga Abu Jaham. Me yasa Annabi ya ce a mayar da ita gare shi? Saboda shi ne wanda ya kawo Annabi kyautar wannan riga, shi yasa Annabi ya ce a mayar masa. Me yasa Annabi ya ce a mayar masa? Saboda tana shagaltar da Annabi a sallarsa, kamar yadda za mu gani. Ya ce fa innaha alhatni anifan an salati, saboda ta shagaltar da ni ɗazu a kan sallata, ma'ana ta ja hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sallarsa. To shi yasa ya ce a tafi da ita gurin Abu Jaham wanda ya bashi kyautarta. To kuma saboda kar Abu Jaham ya ji ba daɗi, ya ga ya yi kyauta Annabi kuma har Annabi ya karɓa, to me yasa ya dawo da ita? To sai ya zama bai ji daɗi ba a ransa. Annabi kuma ba so ya abin da zai ɓata ma wani. To sai ya yi dabara, ya ce idan an kai wa Abu Jaham wannan riga, to a ce ya ba da anbijaniyarsa, ita bata da wannan ƙawa da kwalliya ɗin. In an bayar sai a kawo manzon Allah, kaga wannan zai sa ya samu nutsuwa a zuciyarsa, cewar ba wai dan Annabi ya kyamaci kyautarsa ba ne yasa ya dawo masa da ita. Sannan Annabi ya bayyana dalilinsa, ya ce ta shagaltar da shi cikin sallarsa, duk dai dan ya nitsar da zuciyar Abu Jahab, kar hankalinsa ya tashi ya ga manzon Allah ya dawo masa da kyautarsa, ko kuma ya yi tsammanin wani abu. Kasan shaitan yana zazzagawa, yana kai kawo a jikin ɗan Adam kamar yadda jini ke zagawa. To kar shaitan ya raya masa wani abu, ya ji cewar ko ziga Annabi aka yi cewa ya dawo min da kyautata. To me ya faru ya sa Annabi ya dawo min da ita? Duk dai dan Annabi ya toshe wannan ƙofofin, sai ya ce in an mayar masa da wannan rigar tasa, to a ce ya ba da anbijaniyarsa wacce ita bata da kwalliya da yawa a jikinta, a dawo manzon Allah da ita dan ya kwantar masa da hankalinsa, sannan kuma ya toshe wa shaidan kafa da zai iya samu ya ingiza shi, ya tura shi, ya sa ya yi tunanin da ba shi kenan ba. A nan gurin akwai mas'alar da muka tsaya kanta, ko muka nazarce ta gabanin mu wuce ya kamata mu sake tuno ta mun nazarce ta a majalisin da ya gabata cewa da annabi yayi amayarwa Abu Jaham rigarsa rigar annabi ya danganta rigar zuwa gare shi yace idhhabu bi khamisati hadi ku tafi da wannan rigar tawa kaga kenan wannan yana nuna annabi ya karbi kyautar da aka masa shi yasa jingina rigar zuwa gare shi a tafi da ita zuwa asalin gurin wanda yayi wa annabi kyautar to tambayar anan ita ce mas'alar da muka tattauna ta majalisin da ya gabata mu dan sake kade mata kura yanzu wace hikima ce ta sa manzon Allah ya mayar da rigar nan rigar da aka masa kyauta khamisa dinnan da Abu Jaham yayi wa annabi kyauta wace hikima ce ta sa annabi ya ce a mayar masa tana shagaltar da shi a sallarsa to yanzu shi Abu Jaham din an mayar masa ba za ta shagaltar da shi a sallarsa ba kun ga wannan mas'alan mun tattauna ta ko shin shi Abu Jaham in an mayar masa da rigar shi ba za ta shagaltar da shi a sallarsa ba za a iya tuno na'am shi Abu Jaham sai ya zama ba zai sa ta ba inda ya zo sallah ko dai kai ne ka kawo mana wannan bana don wancan sati na'am ni na kawo wannan anya ni na kawo kuwa na'am 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 na tuno na tuno Alhaji ya ba da wannan bayani to amma Alhaji idan annabi shi zai samu 100 bisa 100 a sallah mu kuma ba mu samu to ai ya kamata abin da zai ƙara rage mana percentage din da muke samu din a nisantar da mu daga gare shi misali idan za mu samu 70% yanzu an kawo mana irin wannan ai sai mu dawo kasa mu sake dawowa 50% ko ko 40 to ya kamata in mu ba za ma mu samu 100 ba mu muka fi ma cancantan a nisantar da abin da zai ƙara rage mana percentage din na'am ban ban faɗi dalilin ba ban faɗi dalilin ba na'am yawwa ni na san mun faɗi dalilin wasu malaman suka ce zai iya yiwa shi Abu Jaham makaho to kaga makaho ai ba zai ga kwalliyar ba balle ta shagaltar da shi a sallarsa mun yi wannan bayani yana daga cikin bayanai da malamai suka yi sannan kuma akwai abu na biyu shine zai iya yiwa annabi da ya mayar masa ba ya mayar masa bane dan yana sawa musamman in zai je sallah bayanin kaman bai fito ba amma zai ko ya fito annabi da ya mayar ma Abu Jaham wannan rigar ba ya mayar masa bane dan yana sawa ya mayar masa wata kiyya bawa ko kafuri ma inda kafuri ai ba sallah ko kuma koda bai ba kafuri bane ba wai dan yana sawa shi din ya zo yayi sallah bane haka wasu malamai suka ce tunda shine mai asalin abun shi yasan yanda zai da kayansa to amma kar ya ba annabi abu ya ga annabi baya sawa kuma nan ma sai shedan ya ta kai kawo a zuciyarsa to annabi yana so in ka masa kyauta kaga ya amfana da wannan kyautar to kar yanzu annabi ya je ya jibge rigar ya daina sa ta saboda in ya sa tana bijiro masa a sallarsa ta shagaltar da shi a sallarsa shi wanda yayi kyautan ya ji wani abu a ransa ma'ana ya ji kaman bai ji daɗi ba to annabi kuma ba ya san haka to sai fifita ya mayar masa amma ba wai ya mayar masa bane dan shi din yana sawa ya zo ya sallah a'a abin da ya shagaltar da annabi ai wanda ba annabi ba shi ya fi cancanta ya shagaltar da shi saboda annabi ya fi sauran mutane karfin imani da takawa da nitsuwa a sallah da kushu'i to in har aka samu abu ya shagaltar da shi to wani wanda ba annabi ba shi ya fi cancanta abin ya shagaltar da shi cikin sauki shi zai shagaltar da shi in har ya shagaltar da annabi sai suka ce annabi ba wai ya mayar masa bane dan ya saka a ya mayar masa ne san yanda zai yi da shi tunda shi ne ma abocin abu suka ce dalili ko annabi yakan yi haka, yakan yi maka kyauta ma amma ba wai da nufin danka amfana da kyautan ba. Misali, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira sayyidina Ali ya bashi wata hula mai kwalliya, kyauta annabi ya masa ko bai ce masa ga yadda zaka yi ba? To shi Ali da ya ga an masa kyauta, da ya koma gida yi wanka sai ya kwama hularsa kawai ya fito, da ya zo sai ya ga irin kallon da annabi ya masa, annabi bai ji daɗin sa hular nan da ya yi ba. Wasu malaman suka ce ba hula ba ce, kwarjalle ne. Mun san kwarjalle, mun san su suna ɗaura zani ne ko a kunkumi su yafa wani a kafaɗa, to irin wannan ne annabi ya bashi. Ya bashi mayafai guda biyu masu kwalliya, masu design wanda yake jan hankali. Sayyidina Ali yana murna kyautan annabi, ya je yi wanka ya saka abunsa, da ya fito ya zo majalisin annabi sai ya ga annabi a fuskarsa bai ji daɗin yanda ya sa wannan mayafai guda biyu da ya bashi ba. Ya ce da na koma gida sai na raba wa matana. Matansa nawa ne? Matan Sayyidina Ali matarsa ɗaya ce. To amma a hadisin ya ce sai ya raba wa matansa, yana nufin da mahaifiyarsa da matarsa. Da ya je sai ya ɗauwa ƙwaya ɗaya sai ya ba matarsa, ɗaya sai ya ba wa mahaifiyarsa, saboda su mata dama an san su da kwalliya, kuma suna rayuwa cikin kwalliya. Shikenan sai da ya dawo kuma sai ya ga fushin da ya gani daga fuskar annabi ya gushe. Kenan annabi ba wai ya bashi ba ne don ya sa, amma bai ce masa gashi ka je ka ba iyalanka ba. To da ya sa kuma sai annabi bai ji daɗin sa wanda ya yi ba, sai ya nuna masa a fuskarsa. To haka shi ma Abu Jahl a nan, annabi da ya ce a mayar masa ba wai ya ce a mayar masa ba ne don shi ɗin ya saka. Mun gane wannan bayani, wannan yana daga cikin bayanan da malamai suka yi. Alaikum assalam. Na'am. Na'am. In yazo tafiya sallah sai ya cire ta. Saboda kar ta bijiro masa. Kadda bijiro masa a sallarsa. To hakan ma da ka kawo fuska ce da ya kamata a kalle ta, amma su ka san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, idan mutum ya sa riga zai huni ya kwana da ita, wani zai kwana uku ma da ita, wani zai sati da ita kafin ya canja ta. Yanzu kamar mu da za ka samu, akwai rigan zaman gida, akwai rigan fita, akwai rigan kaza, su duk ba wannan. Riga ce kwa ɗaya in aka sa ta, shikenan. Wannan wanda yake da ɗan dama-dama kwana biyu uku zai canja. Wani kuma za ka samu riga ɗaya yake da ita a duniya, idan ta yi datti zai je ya wanke shanya, in ta bushe sai ya saka ya sake fitowa. Wani kuma riga ɗaya ma shi yarin suke shi da matarsa saboda talauci. To amma maganar takan ba za a kore ta, ba za ta iya samun karɓuwa, musamman in ya zamanto mun dawo magana Adamu cewar tayu yana da rigunan da yawa. To amma ba shi da rigunan da yawa, in an bizaniya ce kawai yake da ita, yanzu annabi ya ce a kawo masa ita, shi kuma a mayar masa da riga annabi. To amma tayu ba lallai ya zama riga ɗaya yake da ita ba, kamar yadda Adamu ya faɗi, kaga sai ya zama zai iya ɗabbaka haka ɗin. Idan lokacin sallah ne sai ya cire ta, in kuma ba lokacin sallah ba sai ya sa kwalliya da ita wa iyalansa. To kafin mu duba fa'idojin da wannan hadisi ya kunsa, akwai mas'alar da muka kawo ta a ƙarshen majalisinmu da ya gabata, kan cewar wannan babi yana magana ne kan zikirin da ake yi bayan sallah. To menene alaƙar babin da wannan hadisi? hadisin dai a ciki ba bayani ake kan zikiri ba zikirin da ake bayan sallah akan me aka yi bayani a hadisin an yi bayani ne kan yadda rigar da aka yi wa annabi kyauta ta shagaltar da shi a sallarsa da ƙarshe dauki matakin rabuwa da wannan rigar da canja ta da wata wacce ba za ta dauke masa hankali a sallarsa ba to mecece alaka tsakanin wannan mas'ala da ta kunshi jan hankali a sallah da kuma zikiri bayan sallah alhali mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin babin da yake magana kan zikirin da ake yi bayan sallah wannan mas'alar akan ta muka tsaya a majalisin da ya gabata ko akwai wani da ya sake hararo mana alaka tsakanin babin da kuma hadisin da muka karanta na ummuna Aisha wacce ta yi magana kan rigar Abu Jahm da ta shagaltar da annabi a sallarsa na annabi na wato ta yi wannan shagaltar da shi da rigar ta yi cikin sallarsa ta hana shi ya samu daman yin zikiri din ta wannan magana ce wacce take da kyau akwai Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen shi ya yi magana kan alaka tsakanin wannan hadisi da babin dan mutum ne wanda yake da fahimta Allah ya buɗa masa fahimta idan ya kalli nassi zai iya fito maka da darussa da fa'idoji kusan 50 nassi na aya ko na hadisi sannan kuma ire-iren waɗannan mas'aloli zaka ga da yawa daga cikin malamai ba su gano ba amma shi Allah ya buɗa masa ya gano yace shi a fahimtarsa dalili ko hikima da ta sa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babi dan ya nuna maka cewar babu laifi in ka idar da sallah gabanin ka fara zikiri ka shiga cikin wani abu wanda ya dame ka wanda yake da alaka da sallarka kenan ya halatta mutum yayi magana kafin yayi zikiri me yasa saboda annabi anan yana idar da sallah ya bada rigar tasa kafin ya fara zikiri yana idan da sallah ya bayar ya ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahab rigar nan tawa ku tafi da ita zuwa gurin abu jahab wa atuni bi anbijaniyati abi jahab in kun je ku zo min da anbijaniyar abu jahab me yasa fa innaha alhadni anifan fi salati saboda dazu da muna cikin sallah ta shagaltar da ni cikin sallah to wannan sai yake nuna kenan mutum idan ya idar da sallah bukatuwa ta magana ta taso zai iya yin magana gabanin yayi zikir wannan ba laifi bane wannan shine dalilin da yasa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babi saboda annabi yana idar da sallah gabanin ma ya fara zikiri ya bada umurni a tafi da rigarsa zuwa gurin Abu Jahab a je a canjo ta da anbijaniya saboda ta shagaltar da shi a sallarsa kenan yana nuna halarcin yin magana bayan idar da sallah gabanin a fara zikiri shine alaka tsakanin wannan hadisi da babu zikiri a qibas salati now yana idar da sallah ya cire riga yana idarwa bai wata ba wannan zai nuna maka yanda annabi ya damu da al'amarin ibada yanzu tun da rigar nan ta shagaltar da shi a sallarsa abinda yafi alheri ya rabu da ita to kaga wannan yana nuna mana duk lokacin da mutum ya kula cewar duniyarsa za ta rinjayi lahirarsa to ya guje ma wannan duniyar duk wani abu da kake mu'amala da shi na duniya ka kula zai baka matsala a lahirarka to yi maza ka ƙaurace masa ka nisance shi abinda zai nuna mana kenan. Na'am. Da yake mayafai, akwai mayafi da suke ɗaurawa. Zai jawo ta, yawwa ya rufe jikinsa sai ya cire rigar. Dama mayafai guda biyu ne. To a nan bayan mayafan an samu additional. Yawwa sai ya cire rigar sai ya bar mayafan guda biyu. Ma'ana kana ga kamar ya zauna ba riga. Ya zauna ba riga gaban zabansa, a'a ba haka bane. In ka kula ko yanzu in ka kula da Larabawa, bayan sun sa riguna ba sukan zo da wata alkyabba su dora ba, musamman idan mutum zai kudu ba na limanci ko kuma zai karantar. To ai wannan ɗabi'a ce dama tun fil azal ta Larabawa. Ita wannan rigar ba wai da ita suke sitirce, yawwa, ba da ita suke sitirce jikinsu ba, suna kwalliya da ita ne, ko kuma in za su bayyana gaban jama'a, misali su karantar da al'umma, ko kuma su yi kuduba, ko su ja sallah, bayan mayafai guda biyu da suka dora jikinsu sai su zo da wata riga sai su sake dorawa. To abin da ya faru kenan, shi yasa yana da wahala yanzu. Ka ga limamin harami ya zo daga shi sai wannan jallabiyar tasu da rawani ya ja sallah, yana da wahala. Dole sai ya sa wannan alkyabbar. Wannan tilas ne. Sannan sarakunan su yana da wahala ka gansu da iya riguna. Dole sai sun zo da wannan abayar tasu. To wannan sun gada tun baya, ɗabi'a ce ta Larabawa. Bayan mutum ya sa normal kaya a matsayinsa na jagora ko a matsayinsa na shugaba, to zai zo da wata ya dora, yawwa. To shine abin da ya faru. Wannan hadisi na ummuna Aisha ya kunshi darussa da fa'idoji masu tarin yawa karkashinsa. Daga cikin abubuwan da hadisin ke karantar da mu, hadisin yana karantar da mu kan halaccin sa riga wacce take da kwalliya. Taya muka fahimta ka? Tunda annabi ya saka, kaga da haramun ne sanda aka bashi ma ba zai sa ba. Kenan yanzu akai kwalliya wa riga mutum ya sa bai aikata haramun ba. Kawai dai abin da ake tsorace masa, in har wannan kwalliyar za ta ja hankalinsa a sallarsa, to kar ya sata in zai je sallah. Ko kuma in bata ja hankalinsa ba, ta ja hankalin wanda ya tsaya a bayansa, to ya nisanci sata in zai je sallar jama'a. Amma in ba za ta ja hankali ba, ba laifi. Komin kwalliyar da ke jikin riga, in dai dama al'umman nan tana irin wannan kwalliyar, to babu laifi, ya halatta a saka, saboda annabi a nan a karan farko ya saka rigar nan duk da kwalliyar da take da shi. Kenan ya halatta a sanya riga wacce take da kwalliya, ta sha aiki daga sama, aka mata kwado daga sama har ƙasa, irin rigan masu sarauta, rigunan masu sarauta. To ya halatta a sa irin waɗannan riguna ɗin. Sai dai kan abin da ya kamata a kula da shi shine ya zama ba za su ja hankalin mutum ba a sallah. In za su ja, to ya zama in za a zo sallah kar a sa. Amma za a iya sa a yi kwalliya a lokacin da ba lokacin sallah ba, wannan ya halatta. Abu na biyu da hadisin zai karantar da mu, za mu fahimci cewa zuciya ta shagaltu da wani abu a cikin sallah, shagaltuwan da bai yi zurfi ba, baya ɓata sallah. Mun gane wannan bayani. Annabi a cikin sallarsa rigar nan ta shagaltar da shi, amma bai sake sallah ba, kenan sallarsa ta yi. To haka kai ma yanzu da za ka shiga sallah, wani abu ya ɗan ja hankalinka, ya ɗan shagaltar da kai, sallarka ta yi. Kamar yadda a nan gurin annabi bai sake sallah ba. Kaga hadisin ya karantar da mu wannan. To yanzu abun tambaya a nan, idan wani abu ya ja hankalinka cikin sallarka, ba zai ɓata maka sallarka ba, to menene hukuncin halarto da zuciya a yayin da ake sallah? An gane bayanin nawa? Ai, ana so in mutum zai sallah ya halarto da zuciyarsa cikin sallarsa, kar zuciyar ta harba ta tafi kasuwa ko ta tafi gona. Ana sallah kai kuma kana lissafi, ai gyaɗan nan da aka farɗe ni an tara ta kuwa, ana cikin sallah. Geron nan kar wa barayi su zo su mun ta'adi ana cikin sallah da wannan fa kaman ta fa fara idan kwana kusan kwana biyar ban je na ganta ba ana cikin sallah kaga na ai zuciyar ta dan tafi yawo ko ba halarto ta cikin sallah gaba daya ba to menene hukuncin halarto da zuciya a cikin sallah yayin sallah shin wajibi ne ko kuma abun so ne mustahabbi wajibi ne ko na'am to yanzu idan an ce abu wajibi ne idan mutum bai aikata shi ba na'am yayi laifi yanzu kenan anan gurin da wannan rigar ta dan bujiro annabi cikin sallar sa yayi laifi kenan eh na'am za ta rage maki to ai za a iya samun abin da ba wajibi ba ma shi ma ya rage maki na eh akwai me eh na no. Haka to ba ai ba makari muke ba hukuncin zuciyarka ta harba kana cikin sallah ta tafi wani guri yawo an yi magana akan misali kana cikin sallah sai zuciyarka ta tafi wani guri daga shedan ne tabbas to amma tambayar shin yanzu halarto da zuciyar zai zama wajibi ne ko kuma zai zama abun so na duk abu ai abu guda ne eh ai mun yi ittifaki cewa ba a bata sallah to amma tambayar ita ce shin ka tara zuciyarka cikin sallarka wani abu bai ja ta ba bai shagaltar da ita ba bata harba ta tafi wani guri ba shin wajibi ne ko kuma mustahabbi ne abun so to khashi'un alaji akadari ne kamar yadda kuka yi sabani haka malamai suka yi sabani wasu malaman suka ce wajibi ne wasu suka ce a ba wajibi bane mustahabbi ne kamar yadda kuka yi sabanin nan tana malamai suna da ra'ayoyi guda biyu wasu suna ga wajibi ne halarto da hankali cikin sallah wasu kuma suna ga ba wajibi bane abun so ne wanda in ba a yi hakan ba za a iya samun nakasu a sallah din na nitsuwa daban halarto da zuciya da karka hada su akwai wanda zaka ga ba nitsuwa a sallar sa wurwurwur wannan ba nitsuwa akwai wanda kuma akwai nitsuwar cikakkiyar nitsuwa amma kuma zuciyarsa tana yawo wani guri zaka ga zai cika ruku'un sa in yayi ruku'u ba daga yi yake dagowa ba wannan akwai nitsuwa zai cika sujjadar sa akwai nitsuwa amma kuma halarto ka gani akwai banci tsakanin nitsuwa a sallah da halarto da zuciya a sallah shi nitsuwa babu sabani tsakanin malamai rukuni ne ma hadisin musai'u salati kuntuno wanda yazo yayi sallah yazo yayi sallama annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli me yasa saboda bai cika ruku'u ba nitsuwa a sallar sa to kaga wannan daban halarto kuma da zuciya cikin sallah daban zaka mutum da cikakkiyar nitsuwa yayi sallar sa wani sai ga minti 30 ma yana raka a hudu amma kuma zuciyar kashi 70 cikin 100 tana fuzgawa ta tafi yawo take kara tsayin sallar tafiyar zuciyar yawo ya ta kara tsayin sallar maimakon yayi zikiri sai buge da taki to muhimmi dai malamai sun yi sabani wannan gabar wasu suka ce halarto da zuciya a sallah wajibi ne suka ce ba wajibi to kuma dai ba wajibi bane yana rage balu na sallah dan annabi ya ce da yawa daga cikin wanda suke sallah za a wayi gari ba su da komai cikin sallan su sai 1 over 10 kuma kushu'i halatto da zuciya yana taka rawa wajen rage ladan sallah kuma yana taka rawa wajen cikan ladan sallah idan har an halatto da zuciya ba a yayin da ake sallar kusan kaman zai iya zama wani jigo ne cikin sallah koda ba dauke shi a matsayin wajibi din ba abu na uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi hadisin yana karantar da mu kwadaitarwa wajen halarto da zuciya a sallah da kuma nisantar da abin da zai shagaltar da zuciyarka cikin sallah hadisin ya karantar da mu wannan saboda annabi a take cire rigar dan ya nuna mana muhimmancin halarto da zuciya a sallah sannan kuma ya nuna mana cewar duk wani abu da zai shagaltar da kai cikin sallarka ka nisance shi dan me dan ka samu kai sallarka ta zamanto kammalalliya kenan wannan yana nuna mana ba a so ai kwalliya a cikin masallaci musamman ta bangaren alƙibla wanda zai iya jan hankali saboda idan mutum ya zo ya kabbara harama hankalinsa zai ta tafi akan wannan kwalliyar to daga nan kuma sai ya rage masa kaso mai yawa na sallarsa kenan yana da kyau masu sallah su kula da abubuwa guda uku abu na farko shi kansa masallacin da aka gina ake sallah duk wani abu da za a sa cikin masallacin ya zamanto lokacin da mai sallah yake sallah ya dauke masa hankali to a nisanci wannan saboda annabi anan ya nuna mana cewar ya nisanci rigar da ta shagaltar da shi a sallah mu ma mu nisanci duk abin da zai shagaltar da mu a sallah wannan na farko ke na biyu sitirar da zaka sa sanda zaka yi sallah ka kula da wace irin sitira ce zaka sa in sitirar za ta shagaltar da kai a sallar ka to ka nisance ta saboda an kwadaitar da mu wajen halarto da zuciya cikin sallah duk kuma abin da zai ja hankalin mu cikin sallah ana so mu nisance shi sai abu na uku shimfidin da za ka yi sallah kansa ka kula da shi cewar ba shimfidi bane da zai ja hankali a cikin sallah fa'ida ta hudu ko ta biyar ko da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi za mu fahimci cewar yana daga cikin ɗabi'u da halayya kyawawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an masa kyauta yana karɓa ba a so amma kyauta ka ƙi karɓa ko da ka fi ƙarfin kyautar ko ka fi ƙarfin abin da aka maka kyautar matuƙar aka maka to ka karɓa saboda za ka sanya farin ciki cikin zuciyar wanda ya maka kyauta din kar mutum ya ma kyauta kaga ko ya rena ka ne ko kuma ya dauke ka marashi ko makaskanci kake karban kyautan annabi baya haka duk wanda ya masa kyauta yana karba abinda annabi ba karba shine sadaka an hana ma annabi cin sadaka amma yana karban yana karban kyauta shi yasa matansa suka yi meeting tsakaninsu banda Hafsa banda Aisha dama matan annabi fati biyu ne da fatin Aisha da fatin Ummu Salama fatin Aisha ita da Hafsa kansu daya fatin Ummu Salama kuma ita da sauran matan annabi guda shida kaga can ga bakwai nan ga biyu to waɗannan mata bakwai din sun zauna sun yi meeting tsakaninsu sai suka tattauna abin da suka tattauna a kansa shine sun kula cewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun tashi masa kyauta kaga kenan suna masa kyauta ba sa masa kyauta sai sun kula cewa yau a dakin Aisha yake kwanan Aisha ne sai su masa kyauta ran da ba kwanan Aisha ba sai su aje abin kyautan su jira har sai kwanan Aisha ya zo sai su masa kyauta to wannan shine topic din meeting din nasu me suka cimma akan wannan meeting din shine a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai masa magana cewar yayi magana wa sahabbansa cewa matansa duka ɗaya ne a gurin sa kuma yana adalci tsakanin su saboda haka kar su kebe ɗakin da zasu masa kyauta in sun tashi a duk ɗakin da yake kawai su masa kyauta duk matansa kuma duk yana son su kuma yana adalci tsakanin su sai aka dora nauyin isar da wannan sako a wuyan Ummu Salama shugabar fati kenan ta isarwa manzon Allah cewa ga abin da matansa suka cimma shine yayi magana wa sahabbansa in sun tashi masa kyauta su masa a duk ɗakin da yake kasuwa da wani ɗaki Ummu Salama ta isar da sako annabi sai ya shiru bai ce mata komai ba ta koma ta hadu da wanda suka wakilta ta ya kuka kare da manzon Allah tace na masa magana ya shiru bai ce komai suka ce to karki daddara koma masa ta tsara nana ta masa cewa matansa suna neman alfarma gurin sa yayi magana wa sahabbansa in sun tashi masa kyauta su masa a duk ɗakin da yake annabi ya sake dawowa ɗakin Ummu Salama karo na biyu ta sake maimaita masa bukatan matansa annabi sai ya ce karki cutar da ni akan Aisha cikin ku ba wacce wahayi ya sauka min ina cikin mayafinta banda Aisha da yake mumina ce sai ta ce ina neman tsarin Allah daga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in matar yau ce ai sai sama da kasa ta hafi akan yar uwata kishiyata ka ce ka in cutar da kai alhali kuma adalci nake so kai kaza kaza to shikenan kuma sai a dau sababi da bala'i da bambami to ita kuma tunda mumina ce tana gudun fushin Allah da manzansa tace ina neman tsarin Allah daga cutar da manzansa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna in an masa kyauta baya mayar da ita yana karɓar ta in ko har kaga annabi ya mayar da kyauta to zai faɗi dalili saboda kar wanda ya masa kyautan ya ji bai ji daɗi ba sallallahu alaihi wasallam abu na fa'ida ta shida da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin za mu fahimci cewar ya halatta mutum ya bar abin da halal ne ya amfani da shi in har yana tsoro kar ya shagaltar da shi daga ibadarsa halal ne ya amfani da shi amma ya halatta ya ƙaurace masa ya bar shi in yana tsoron kar ya shagaltar da shi a ibadarsa kamar yadda manzon Allah ya yi anan yanzu sa wannan riga da manzon Allah ya yi halal ce amma me yasa manzon Allah ya kaurace mata tsoron karta ba shi tasgaro cikin ibadarsa ta sallah fa'ida ta bakwai da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin ya karantar da mu da halarcin mayar da kyautar da aka maka idan akwai dalili kuma in kasancewar in ka mai da kyautar ba za a samu rashin fahimta tsakaninka da wanda ya maka kyautan ba to ya halatta in an maka din kamar yadda ita wannan babu laifi kamar yadda manzon Allah anan ya mayar da kyautan da Abu Jaham ya masa kuma ya ambaci dalilinsa wannan hadisi ka'ida ce daga cikin ka'idoji na malaman fiqh da suke kiran tasaddud dhara'i mecece ma'anar saddud dhara'i toshe kofa ko kafa ta barna ana so addinin musulunci daga cikin ka'idojin da addinin musulunci yake tafiya a kansu duk inda kaga kafa ta barna yi kokari ka toshe ta shi ake kira saddud dhara'i yanzu barna ce zuciya ta shagaltu da wani abu a sallah wannan ai barna ce ko to abin da zai haifar da wannan barnan ai kokarin a toshe shi shine a kauracewa abin yanzu annabi yayi kokarin toshe kofa ta barna wajen kauracewa rigar da za ta shagaltar da shi a cikin sallar fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisin yana karantar da mu kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda yake da kyauta baya tararradin fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya san kyakkyawan halinsa ba zai muzanta shi ba sannan ba zai aibanta shi ba a yayin da ya zo masa da da kyauta din fa'ida ta ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta kenan ya halatta mutum idan yana sallah yana kallon rigarsa ya halatta mutum yana sallah yana kallon rigarsa to annabi a nan gurin a sallar sa rigar ta sai ya gani ta shagaltar da shi yanzu idan mutum yana sallah ina ya kamata yana kallo ne ka inda zai yi sujjada gurin da zai sa goshinsa to malamai sun yi magana a wannan gabar akwai wani daga cikin magabata da ake kiransa Shariful Qadi ya rarrabe mana a lokacin da kake tsaye ina zaka kalla a san da kake sallah lokacin da kai ruku'u ina zaka kalla haka san da kai sujjada haka lokacin da kake zaman tahiya sai daga cikin magabata yace lokacin da kake tsaye kake karatun sallah ko kuma san da ka dago daga ruku'u ainan ma a tsaye kake yace to abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah shine zaka kalli inda zaka yi sujjada kamar yadda kuka yi bayani kenan yanzu mutum idan yana tsaye a lokacin da yake sallah sawa'un tsayuwar karatun Fatiha da sura ko kuma tsayuwar bayan dagowa daga ruku'u to inda ya kamata mai sallah ya zama yana kallo shine gunda zai sa goshinsa a yayin da zai sujjada wannan na farko ke na biyu idan mutum ya yi ruku'u ina ya kamata yana kallo yace zai na kallon kafafunsa a yayin da ya yi ruku'u kafafunsa zai kalla kaga ya bambanta da sujjada sujjada zai ya bambanta da tsayuwa tsayuwa zai kalli gurin da zai yi sujjada a ruku'u kuma zai kalli gurin da kafafunsa suke zai kalli gurin da kafafunsa suke shine zai fi daidaito zai fi samun daidaito cikin ruku'unsa to a sujjada kuma yace zai kalli inda hancinsa yake ya dora goshinsa da hancinsa akan ƙasa to yana kallon inda hancinsa yake a sujjada zai kalli inda hancinsa yake to a lokacin kuma da ya zauna zaman tahiya zai na kallon yatsansa ne yatsansa da take nuni ko wacce take kadawa yace wannan shi ya tabbata a ayyukan magabata a sallah san da yake tsaye zai na kallon gurbin sujjadarsa san da ya yi ruku'u zai na kallon kafafunsa san da ya yi sujjada zai na kallon gurbin da hancinsa ya yi sujjada san da ya zauna zaman tahiya zai na kallon yatsansa na'am na'am tsakanin sujjada guda biyu zai na kallon yatsinsa da shi da zaman tahiya duk hukuncinsu daya zai na kallon gurbin yatsinsa sawa'un yayi ishara da shi ko bai ba ka kalla ba gurbin da hancin yayi sujjada yanzu ka dora goshinka a ƙasa ai idaninka yana kallon inda hancinka yayi sujjada ka gwada ka ga shi in ka yi sujjada ka dora goshinka da hancinka a ƙasa idan ka zai iya kallon gurbin da ka mai da hankalinka ka kalli gurbin da hancinka yake shi yasa sanda kake tsaye nan ma saboda gudun kar motsi ta nan ya saka dan yi satan kallo haka ta nan ko kai satan kallo haka ta nan ake so ka mai da hankalinka gurbin sujjadan ka ya zama shi kake kallo zai zama duk wani abu da zai zo a nan ba za ka yi satan kallo ta nan ko ta nan ba to haka zalika sanda kai ruku'u nan ma ba za ka yi satan kallo ta dama ko ta hagu ba aka san da kai sujjada to shi yasa aka takaita ka da waɗannan abubuwan za su fitara maka hankalinka a guri guda ka san wani lokaci idan mutum ya dan kalli wani guri ko tadi suke da abokinsa wani abu ya faru a gurin sai ya da hankalinsa ko aka yi wani motsi sai ya da hankalinsa saboda kallon da ya amma in bai kalla ba yana kallon nan abin da ke faruwa a can ba lallai ya da hankalinsa ba to shi yasa aka takaita ka da iya gurbin da kake sallah saboda me kar ganin ka ya tafi wani guri ya ja hankalin wannan ita ce hikimar na wannan shi ya kawo mu karshen bayani kan wannan babi babu dhikiri aqiba sala, muna da sauran lokaci mu shiga babul jam'i baina salataini fi safari, babin da yazo yake magana kan hada tsakanin salloli guda biyu a halin tafiya. Kusan wannan shine babi na biyun karshe a kitabu sala, babin da yake magana kan hada tsakanin salloli guda biyu a halin tafiya, ma'ana a hada su a sallace su a lokacin ɗaya daga cikin su, kamar sallar azhar da la'asar da sallar magriba da isha. In ma ko a sallace su a farkon lokaci, ma'ana lokacin azhar, sai a sallace azhar da la'asar, ko a sallace su a ƙarshen lokacin, shine lokacin la'asar, a sallace azhar da la'asar a lokacin la'asar. In an ce tafiya, me ake nufi da tafiya? Suka ce abin da ake nufi da tafiya shine mutum ya bar garinsa da yake zaune cikin wannan gari, ya tafi wani gari daban saboda cimma wata manufa daban ko wata bukata daban. To shin akwai distance, akwai rata da aka haddade wanda sai in tafiyarka ta kai wannan ratan da aka haddade za a kira tafiyarka da tafiya, ko kuma babu? Malamai sun yi ta maganganu dangane da ratan da za a kira shi tafiya, ko a kira ma abocinsa matafi. To amma babu dalili cikin Alkur'ani ko kuma cikin hadisi da ya haddade mana haddina ratan gurin da za a ce wane matafiyi ne ko kuma wane yayi tafiya. Cikin Alkur'ani ba nasi haka cikin hadisi, amma malamai sun yi ta kokari. Wasu ce kilomita ɗaya, da yazo sai ya ce yadda zarafa, to sai a ce matafiyi ne. Bulkacuwa, to suka Ibnu Taymiyya ya ce zai koma ga al'adar mutane ne. Yaya mutane suke kallon wannan fitan da wane yayi? Tafiya ce, eh tafiya ce, to matafiyi ne, zai iya yin kasaro. A su a gurin su ba tafiya bace, to ba zai kasaro. Yanzu an ce wane ya shiga gadau, za a dauke shi a matsayin matafiyi? To kenan yanzu zuwa gadau ba zai sa kai kasaro. Ya tafi Misau, za a dauke shi matsayin matafiyi? To zuwa Misau zai sa kai kasaro. Mun gane bayanin kenan. Zai koma ga ɗabi'ar al'umma da al'adar su. Bisa al'adar al'umman nan, wane da ya tafi guri kaza suna kallon sa a matsayin matafi ne, eh to kasar ta kama shi. A ba sa kallon sa a matsayin matafi, to kasar ba ta kama shi. Yanzu mutum ya tafi Jau, ina jin ai kowa san Jau anan. Akwai wani malami da ya ce idan ka tashi kwatance da gurare, karka da gurin da kake rayuwa, saboda duniya ce take kallon ka, musamman social media. Yace in ka tashi kai da wanda yake zaune a Saudiya, abun zai fito masa karara. Yanzu ni ina kamar ina magana ne da wanda suke azare. Yanzu nace Jau, wani bai san Jau ba, yana rayuwa ko a Ingila ko a America, kuma wataƙila yana bibiyan mu a social media, sai abun ya kasa fito masa. Yace to in ka tashi kwatancen, kai kwatancen da duk inda mutum yake abun zai fito masa. To yanzu bari mu yi kwatancen, yanzu daga nan zuwa Jau kilomita nawa? Na'am, 15 gari da al'umma gurin da yake rayuwa. Mu yanzu kaga a nan gurin, wanda ya je gadau kilomita 16, 18 ba a kallon sa a matsayin matafi. To kai kuma sai ka duba cikin al'ummar da kake rayuwa cikinta, daga gari kaza zuwa gari kaza, ba sa ganin ma'abocin wannan tafiyar a matsayin matafi, sai a lissafa ga kilomita nawa. To sai a yi kiyasi akan haka. Ta kenan, a duk inda mutum yake zai iya fita da hukunci. To shi tafiya, kamar yadda muka sani, wani nau'i ne na azaba, kamar yadda annabi ya faɗi, as-safaru qit'atun min al-azab. Tafiya wani yanki ne na azaba, yana tattare da wahalhalu cikinsa. Shi yasa wannan addini namu na musulunci addini mai sauki, da yazo sai ya bada sassauci a gurare daban-daban na ibada. A azumi aka ce kai matafi an maka sassauci, amman kana minkum maridan aw ala safarin, Allah sai ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra, an masa sassauci ya sha azumin sa wasu kwanaki daban da yake zaune a gida ba matafi ba ya rama. To haka zalika ita ma sallah da zaka yi isha raka'a hudu, azhar kai hudu, la'asar kai hudu, ai kaga rakoin da yawa sabanin magariba da asuba rakoin ba su yi yawa sosai ba. To lokacin da kake halin tafiya kana cikin wani yanayi na gajiya, sannan kuma kana cikin wani yanayi na nisantar gurin da ka saba rayuwa ciki da al'ummar da ka saba rayuwa cikinta, dole akwai bakunta tattare da kai. To yanzu za a daga maka kafa a maka sassauci maimakon kai raka'a hudu an dawo da su raka'o'i guda biyu. Wannan dai yana nuna mana sassauci na wannan addini namu na musulunci. To za mu shiga mu karanta hadisin mu gani, amma kuma Malam Salim ya ce a'a ba zai yi ba. To sai mu hakura da karanta hadisin, dama hadisi ɗaya aka kawo mana karkashin wannan babi, sai dai kuma babi ne wanda yake da faɗi sosai. Sai mu jinkirta karanta hadisin, sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai, Allah maɗaukacin sarki ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وننتكر أعطاكم شيء Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Nace malam muna barar addu'a ne. Akwai ƴar uwata da aka yi mata aiki har sau biyu ana samun matsala, insha Allah gobe za a sake mata aikin, kenan gobe za a sake yin aiki na uku. To wannan aiki da za a sake yi gobe, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka da kuma rahamarsa ya sa a yi aikin cikin nasara, a ƙare cikin nasara. Allah ya cika mata lafiya, ya sanya wannan jinya tata ta zamanto kafara ga zunubanta. Sauran marasa lafiya na musulmi, Allah maɗaukacin sarki ya ba su lafiya, ya tashi kafaɗinsu, ya sanya jinyarsu ta zamanto kafara ga zunubansu. Na biyu ya ce Honorable Alhaji Gwani yana neman addu'a kan ƴarsa da ta rasu kwana biyu da suka wuce, matar aure ce ta bar yara biyu. Allah ya gafarta mata, Allah ya rahamshe ta, Allah ya yalwata kabarinta, Allah ya sa can ya zama ya fi mata nan. ‘Ya’ya biyu da ta bari, Allah ya zamanto wakilinta cikinsu, Allah ya albarkaci rayuwarsu, Allah ya tallafawa rayuwarsu duniya da lahira gaba ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala wannan karatu da muka yi, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Na'am, arama. Alaikum assalam. Na'am. Yana tambaya kan matar annabi sallallahu alaihi wasallama, Sauda bintu Zam'a, ita tana wani group ne, tunda mun ji fati biyu ake da shi cikin matan annabi, akwai fatin Aisha da na Ummu Salama. To ita Sauda wasu malaman suka ce a gefe take, bata wannan fatin bata wancan fatin, saboda haka ne ma yasa ta sallama kwananta wa Aisha, idan Annabi ya tashi baya kasan kwana da ita. To dama abubuwan da suke jawo haka abin da zai haifar da kishi, to ita ba wannan tare da ita, saboda haka batta da ma kishin tsakaninta da sauran matan Annabi, saboda tsufa ya zo mata kusan rayuwarta take ita kadai kawai a gefe. Wannan magana shine furin jaye, wasu kuma sun ce tana tare da fatin ummu na Aisha, to amma magana farko ita ce magana da ta furin jaye cewar ita batta kowane fati, bata nan bata nan, tana gefe ita yar kalloci. Wallahu ta'ala a'lam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu da muka yi Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu, duniyar mu da lahirar mu. Allah ya nawaya mana mizanin mu da shi. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana lafiya, kuma ya sanya lafiyar da ya bamu ta zamanto mai amfani gare mu a duniyar mu da lahirar mu. Duk wani wanda yake da bukata a cikin mu, Ubangiji ka biya masa bukatarsa. Duk wani wanda yake da damuwa, Ubangiji ka yaye masa damuwarsa. Duk wani wanda ke fama da jinya, Ubangiji ka bashi lafiya. Allah ka albarkaci rayuwar mu, ka albarkaci rayuwar zuriyar mu, ka sanya albarka cikin wannan kasa tamu, ka sanya aminci ya dawwama cikin wannan kasa tamu, ka amintar da musulmi a duk inda yake, ka shiryar da shugabannin mu, ka dora su kan tafarki na dadai, ka sanya tausayin talakkawansu cikin zakatunsu. Ya Ubangiji, karka kama mu da laifukukan mu, kai mai gafara ne bisa zanuban bayi, ka gafarta mana, kai mai tausayi ne wa bayinka, ka tausaya mana. Ubangiji ka iyan mana, kamar yadda ka yalwata mu da abinci, ka wanzar da wannan yalwa har zuwa wata shekara. Ya Ubangiji, karka kama mu da laifukukan mu, ko kuma laifukukan wasu daga cikin mu waɗanda suka rasu a cikin mu, Ubangiji ka gafarta musu. Mu ma in mun bi su, Ubangiji ka gafarta mana. Ubangiji ka tseratar da mu daga fitintunin wannan duniya, ka tseratar da mu daga azabar kabari, ka tseratar da mu daga tashin hankalin ranar tashin kiyama, ka tseratar da mu daga azabar wutar jahannama, ka sanya aljanna ta zanto makoma gare mu, ka hada mu cikin aljannatul firdaus kamar yadda ka hada mu a wannan majalisi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.